wannan ɗaki na taro don gudanar da nasiha ta walimar aure da ƴan uwanmu. Allah ya musu arziki da samun ƙaruwa ta aure. Ina amfani da wannan dama wajen yi musu addu'a, Allah ya bada lafiya da zaman lafiya, Allah ya kare dukkan fitintinu, Allah kuma ya bada kwanciyar hankali da natsuwa, Allah ya ba su ƴaƴa da zuri'a ta gari, farin rai, hasken zuciya, wanda za su zamanto masu cetonsu, ƴaƴan da suke cike da alheri da albarka, waɗanda duniya take alfahari da su, kuma a lahira su amfana su amfanar da sauran al'umma da iyayensu. Kun yi ƙoƙari gaskiya, na daɗe ban je taro na aure da aka gayyaci iyaye mata masu nutsuwa irin ku ba gaskiya. Tunda kuka zo ba hayaniya ba surutu, kowa ta zauna a inda take, kuna jiran me za a gaya muku. To dukan ku ina muku albarka, Allah ya muku albarka. Ina muku addu'a, Allah ya zauna da ku lafiya a cikin gidajen ku na aure. Wanda ba su yi aure ba a cikin ku, Allah ya ba su mazaje salihai. Waɗannan ƙananan yara yayanku da ku zo da su da jikoki, Allah ya musu albarka. Kun kyauta, Allah ya kyautata mu. An samu ɗan tangarɗa na rashin wuta da kuma ɗan zafi-zafi da ake fama da shi. Kuma yawan ku ya kai dole sai an yi amfani da abun magana. Da haka kuma ga magariba ta kusa. To amma dai bayan mun yi addu'a, zan yi nasiha a taƙaice kamar haka. Idan akwai masu tambaya za su iya rubutawa sai su aiko, ko kuma su ɗaga hannu su yi tambaya, babu laifi, za a iya yi. Za mu ba da lokaci a taƙaice, amma insha Allah. Iyayena mata, sai ku yi haƙuri. Ina ce ku yi haƙuri, ina son rarrashe ku ne don gaya muku cewa wannan rayuwar ta aure tana buƙatar haƙuri. Ko babu auren ma sai an yi haƙuri, da auren ma sai an yi haƙuri. Da yawa daga cikin waɗanda suke zaman aure a yau ba suna zama ne don suna jin daɗi ba, suna zama ne saboda Allah ya ce a yi, kuma Allah ya ce a yi biyayya. Amma ba wai ana samun abinda ake so a wajen mazaje ba, kamar yadda su ma mazajen suna kukan ba sa samun farantawa daga gare ku, ba sa samun ladabi da biyayya da tausayi da jin ƙai a wajen ku. Da dai uzurori da maza suke bayarwa su ma daidai gwargwado. Na sha faɗa a karatu ina maimaitawa cewa manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi, innal mar'ata khuliqat min dhila' fa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu. An halicci mace ne da wani karkataccen ƙashi, ƙashin da ya fi kowane ƙashi karkata shi ne ƙashin da yake saman haƙarƙari. Fa idza dhahabta tuqimuhu, idan kai ne nemi ka miƙar da wannan ƙashin sai ka karya shi. Duk wanda bai fahimci mace ba a rayuwa zai sha wahala. Ke ma in kika kuskura kika auri mijin da bai gane ki ba, bai san halin mata ba, to zai ce miki azaba, a yi ta wahala. Iyaye kuma abu na ƙarshe da za su faɗa sai su ce a yi haƙuri, a yi haƙuri. Ga matsalolin da ake fuskanta kamar haka. Matsalar farko, wa zan aura. Duk wata mace wacce ba ta yi aure ba, damuwar da za ta fara tunani a kai shi ne wa zan aura. Iyayen kuma mata ko maza suna shiga wannan ta damuwa ta wato damuwar wa zan aura. Abinda ake nufi, yau zaɓen abokin aure, abokin zama ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu ne wanda yake yana da wahala ka samu wanda zai rike maka yarka da amana. Wani ya ce mun mallam ni ba mai kudi nake so ba. Ba wani kaza nake so ba, ni ina so a samu mun wanda zai rike min yata da amana da gaskiya, ya bata ta ci da sha, ya kula da lafiyarta, ba zagi ba duka, aje a zauna lafiya shikenan. Ba na da bukatar wani alacin abun duniya kaza da kaza da kaza, yace ba na bukata. Kuma yata ma na tarbiyantar da ita ga wani. To yau samun na kwarai da zaki samu wanda zai aure ki saboda Allah da wahala. Yawanci wasu idan sun zo da an fara tiryan sai su gudu. Da an ce mutum ya fito sai a neme shi a rasa. Wannan kuma a tambayi mata, ƴan mata wannan karatu za su gaya mu. Wata ita kadai ta yi saurayi ya fi 20. Ya zo ya tafi. Ko me yake faruwa? Allahu a'lam. Abu na biyu, akwai waɗanda suke zuwa neman auren ba don Allah ba. Kawai nema yake samu dama ya lalata ‘yar mutane. Tunda yau lalata da shakiyanci da tsiya ta yaɗu, kuma mutane ba sa jin kunya a ba su dama, iyaye su ba da dama, yarinya ta ba da dama, shi kuma ya samu wannan dama, ashe ba don Allah ya zo ba, ya ce ta kawo shi. Wata yarinya ta ce mun mallam nikan na shiga uku. Na ce ki haƙuri ba ki shiga uku ba. Ta ce wallahi mallam na gwada na jarraba na gani duk wanda zai zo nema na insha Allah ta'ala ba dan Allah zai zo ba iskanci zai kawo shi. Ni kuma matsalata na samu tarbiyya a wajen iyayena. Ba zan taɓa tozarta dokar da iyayena suka dora ni akai ba. Kuma ba zan taɓa cin amanar Allah ba. Kuma ba zan taɓa yadda da namiji ya ce amana ta yau da ne gudu ya tafiya banda ba. Malam ko akwai wata addu'a? Ta bani tausayin yarinya nan. Ta ce na gwada maza da yawa sun lalata ƙawayenmu da yawa. Ba wai ba ka da saurayin ba, kana da shi, amma saurayin da ya zo don Allah ya zo. To wannan ba ku rubuta ku ajiye, yana daga cikin matsalolin da iyayenmu mata suke fama da shi. Mutane kamar ba sa zuwa makaranta, mutane kamar ba sa sauraron Allah ya ce annabi ya ce, mutane kamar ba sa tunanin su din za su yi aure, za su hayayya fitar na su ƴaƴa, ba sa tunanin rayuwar da ƴaƴansu za su yi lokacin da suka lalata ƴaƴan wasu, ba sa tunanin su kuma na su ƴaƴan ya za su kai labari ba. Ido rufewa yake yi. To akwai wannan matsala. Daga cikin matsalolin da ke fuskantar iyaye mata yau, wannan fa duk kafin aure ne, yaudarar maza da ƙaryar maza. Mutum ya zo miki da fuskar da ba ta sama, ya zo miki da rigar da ba ta sama, ya zo miki da abin hawan da ba nashi ba, ya zo miki da yanayin da ba haka yake ba, yaudare ki zai yi kawai a samu a yi auren a yi komai da komai, daga baya ki ga baƙin ciki da bacin rai. Lalacewar mutanenmu yau har ta kai ga tsaurin idan mutum za a yi komai da komai na biki, amma wallahi bai taladi gidan da zai ajiye amaryar ba. Yanzu akwai wanda an zo an yi biki, an ci abinci, an je event center, an yi taro, an yi duk abin da za a yi, an ɗauki hotuna, an yi ɗaukan amarya, an yi kaza an yi kaza, duk abin da za a yi. Da aka zo za a kai amarya aka yi ta kewaye, babu gida. Daga baya zo yana ba da haƙuri, wallahi matsala aka samu gidan da ya biya ɗin, an yi kaza an yi kaza, ashe ƙarya yake yi, bai da kuɗin kama gidan ma gaba ɗaya, amma ya kama gidan rawa, ya kama gidan waƙa, ya gayyaci abokanai an ɗaura aure an yi kaza. Ba kuɗin kama gidan, ba gidan, babu kuma ranar kama gidan. Ashe wai wani abu yanzu maza suke yi, sai mutum ya sa a ɗaura aure a komai a bar yarinya gidansu, sai shirya sai zo dauke ta tafi da ita hotel ne zai biya bukatar sai zo ya gullar da ita gidansu. Akwai wacce kafin ma a tare a gidan cikin ta gum kafin ta tafi gidan miji. Kar ku yadda da wannan. Shi sa iyayenmu da kakanni tun da can ana daura aure yau. To yau fa za ka yi maka matarka. Saboda a rufe kofa. Kwanan nan wani an daura masa aure aka ce to ya za a yi? Yace a dan jira shi. Suka ce ba wani maganar jira. Za mu kawo maka matarka. Yace to in kun kawo ta ina za ku za? Suka ce za mu kawo maka inda kake. Yace wallahi malam ko shawara ba su yi da ni ba suka yanka min tsiya sai dai na ji suka ce ga ta an doro ta a mota ta iso tasha an je in dauke ta. Amarya. Yace haka na rubuta na kukuta na nemi gidan ƴan uwa gidan dangi na dauke ta a dole na naje na nemo gidan haya. A lokacin da aka daura auren wallahi ba gidan da za a kai amaryar babu. Yanzu a haka za mu rayu. Ina tausayi ina jin kai ina sani ya kamata babu. Abu na hudu ko na biyar akwai masu auren mace saboda ƙirƙilanta auren sha'awa ba ma wai soyayya ba akwai na sha'awa zalla sha'awar ke yake yi kawai aure ke duk wacce sai yadda aka aure ta auren sha'awa lokacin da wannan abin sha'awar ya tafi ko kuma lokacin da aka gamsar da shi akan sha'awarsa to za ki ga wulaƙanci. Rayuwarmu ta iyaye mata rayuwar haƙuri ne. Idan kin ga wata matar a gidan mijinta za ki ɗauka daga kabari ta fito. Ta fita daga hayyacinta ta canja amma an ba ki hotonta lokacin tana yarinya budurwa ƴar ƙarama. Kamar autar mata take kamar ta fi kowa a unguwarsu kamar ta fi kowa a garinsu. Amma me ya canja ta? Mace tana canjawa da wuri. Wannan ƴaƴa da ake haifa a haihu a yi naƙuda a yi ciki a haihu a yi naƙuda a yi ciki a haihu a yi naƙuda a yi ciki a haihu. Wannan yau da gobe yana canja mace ya fidda ita daga hayyacinta daga fasalinta ta canja ta motsi abubuwanta su ja baya. Yau da gobe ta yi wasa. So lokacin da miji ya auri mace saboda sha'awar wani abu na jikinta kurin. Ban ce ba a yin aure don sha'awa ba ana yi. Amma in dan wannan abin ne ya aure ki to wallahi za a waye gari ya zo ya nemi wannan abin ya rasa. To tunda babu Allah a ciki to sai ki shirya ki girbi wulaƙancin da kika shuka ko aka shuka miki. Iyaye na mata ku aurar da ƴaƴanku ga mazajen da suke son su saboda Allah. Ke ma ki yi ƙoƙari kada wani ya aure ki kawai don sha'awa kadai don za ki iya canjawa. Rigunanmu suna canjawa, motocin da muke hawa suna canjawa, gidajen da muke zama suna canjawa, ababen hawanmu suna canjawa, mu ma muna canjawa, matanmu dole za su canja. Na za a ɗauko amarya, an yi kwalliya, an yi ado, an yi ɗauki hoto, an yi dimi. Da inda ka zagayo shekara ɗaya shekara biyu amaryar nan ka ganta ba irin ta bace a shekarun jiya ba irin ta bace a kan. Don haka ana so a zauna da mata saboda Allah. A yi haƙuri da su. Maza Allah yake cewa ‘yan uwanku ne masu taimaka muku matanku. To duk auren da aka yi shi ba don Allah ba to tabbas za a gamu da ɓacin rai, za a gamu da damuwa, za a gamu da baƙin ciki. Abu na shida yaya zaman gidan yake. Waɗannan yaran ‘yan mata iyaye ku yi adalci ku gaya musu cewa aure haƙuri ne. Duk yarinyar da take tsammanin cewa aure jin daɗi ne, aure morewa ne ta yaudari kanta. Saboda wallahi haƙurinsa ya fi jin daɗinsa. Shi aure daga nesa ake juyi shi. Wanda kika faɗa gidan wannan mutumin lokacin za ki san halin ɗan adam. Ba wannan bane da yake zuwa zance gidanku. Canjawa yake galiban mazaje canjawa suke ta an ɗaura musu aure wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu canjawa suke wata ta kira ni tana kuka ta ce wallahi malam kamar ba shi bane wanda ya neme ni da aure na ce shi ne tafiya ce haka daga wannan ƙaryar da ake miki kafin a aure ki galiban maza idan za su auri mata sai sun yi ƙarya to ba lalle bane ki tarar da abin da ake gaya miki kuma soyayyar da ake gaya miki ko soyayyar da ake miki kake taɓa tsammanin wai za ki same ta 100% a cikin ɗakin ki dan ku rungumi aure ku yi shi dan Allah kawai ku yadda za ku yi haƙuri da duk abin da kuka gamu da shi na damuwa da ɓacin rai to da wannan ne auren zai daɗe da wannan ne hankali zai kwanta da wannan ne dama in kana tsammanin samuwar wani abu in ya zo ya same ka sai ka ce eh dama na san haka za ta iya faruwa Allah ya zo ya jarabe ki da abokiyar zama mara kirki galiba yanzu aure da ake sai da ki je ta biyu ko ta uku samari yanzu ba su da yawa kaɗan ne wanda za su samu daga ita sai ita shi ma ɗaya in kin aura daga ke sai ke ɗin sai dai Allah ya jarabe shi da talauci amma matuƙar yana zuwa kasuwa yana samun kuɗi yana zuwa ofishin gwamnati yana samun albashi mai kauri ki shirya shekara ɗaya shekara biyu ga wata za ta zo gadon bayanki ki shi ya ba ai ƙwarai da gaske ko bai yi ba ma a turo masa a waya ai ko bai yi niyya ba ma ƙanwar uwarsa ta ba shi ƴarta ko bai yi ba ma wata kakarsa za ta ce baba yanzu ba za ka ƙara ba har yanzu shekara biyu ko bai yi ba ma wata yarsa za ta nema masa wata yarinya mai hankali ko wata bazawara sakin wawa a kawo masa ta zo ta zama miki ƙarfin ƙafa ku ta bugawa da ana kawo miki ƴar kazaki ƙwaya ɗaya guda ta bakin titi bankarariya ki ci kafaɗar dama ki ci ta hagu ki ci ƙafar dama ki ci ta hagu ki ci cinyar dama ki ci ta hagu ki kaɗai ki rage wa yara ƙasusuwa yanzu ba an zo kawo kazan nan sai dai ki ganta a bankare kuma an raba ta gida biyu abinda kike samu gudan nan yanzu ya zama rabi ya za ki sai haƙuri da yana miki tafanan naira 20,000 yanzu zai ce iyali sun yawa nauyi ya yi yawa in kin ganin 10,000 ko na 7,000 ki rungumi haƙuri haka ake haƙurin zaman kishi shi yasa da yawa daga cikin mata sai inda ƙarfinsu ya ƙare ba sa bari a musu kishiya saboda sun san bala'in da za su girba bayan an yi musu wannan kishiyar wani lokacin suna da gaskiya wani lokacin ba su da gaskiya dalilai da ya sa yau mata suke gudun a ƙara musu abokiyar zama wasu wallahi ba don suna gaba da ayar da ta ce a ƙara aure ba ne ba don suna gaba da hadisan da suka ce a ƙara aure ba don suna ƙin abin da shari'a ta ce a yi ba a'a halin mazan ne ba kyau mazan yau sai abin da Allah ya yi sai kaɗan akwai cin amana akwai rashin gaskiya akwai zamba cikin aminci akwai yaudara akwai ha'inci duka wannan ki rubuta ki ajiye a ɗakin namiji akwai shi sai abin da Allah yi in kin ci sa Allah ya tsallakar da ke wasu kuma ki zauna ku yi ta gugan jiki da su mutum ne ana zaman zaman yi da shi kuna zaman lafiya yana yin aure sai ya canja miki ba dole mace ta tsoro ciki shi ya ba da kuna yi wasa da dariya farantawa fita unguwa ya kawo miki mai kyau na ci mai kyau na sha hira takin fuska yanzu tun da ya ƙara aure da kin zo kina magana baban mumin sai ce wai mai dan Allah me bari 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 kin fara samun canji a gaggauce ki can zai tafi zai je wajen sabuwa kin san ko sabuwar mota mutum ya saya yana ɗaukinta tsohuwa kam sai ne ta yaƙuri to haka yau maza suke wa mata ma tsohuwar mace sai dai ke haƙuri sabuwa ita kuma za ta ci zamaninta wannan yake gigita mata ya hana su samu kwanciyar hankali yayin da za a ƙara musu aure saboda rashin adalcin mazan yanzu namiji sai canja abu na biyu wani namijin yana da rauni baya iya adalci matsoraci ne idan ya auro mai yaji in yi auro mai fada, in yi auro tsayayya, to zai iya ɗauke haƙƙinki ya kai mata. Mijinta ya ƙara mata aure, ta ce abin mamaki, mu biyu ne a gida, ‘ya’ya sun kusa 30, ya auro ta uku, idan ya kawo mana shinkafa kwano biyu sai ya ban mu mu biyu da ‘ya’yanmu wajen 30 da kwano ɗaya, amarya ita ma gidanta a kai mata kwano ɗaya saboda ita sabuwa ne. In ya siyo ayaba guda 10, muna kallon mutumin nan baya tsoron Allah, sai ya saka wuka, wai shi adali ne, ya yanka ayaban nan gida biyu ya kai mata biyar, mu kuma ya haɗa mu biyar da ni da kishiyata da ‘ya’yanmu gaba ɗaya. Haka muke ɗauka mu rungumi haƙuri. Idan man gida ya siyo galan guda, sai ya raba galan ɗin nan gida biyu, amarya ya kai mata rabi ita kaɗai ko ɗa ba ta da shi, da uwar gida da turaki mabiyarta a haɗa su su ta fama da su da ‘ya’ya. Ga abin da maza suke yi wannan rashin adalci. Mutum yana da mata guda biyu, ɗaya tana da ‘ya’ya 7, ɗaya kuma amarya ce sabuwar ɗauka, ɗanta ba bai wuce ɗaya ko kuma ɗan ƙaramin ciki ne da ita. Idan ya kawo singin sabulu mai guda 10, abin mamaki sai ya baki 5 da ke da ‘ya’yanki guda 7, sai ya ba wa amarya ita ma 5. Da yawa yau daga cikin mazaje, saboda tsabar jahiltar haƙƙin aure da haƙƙin rabon ‘ya’ya da na iyayensu, haka suke yi. Ba ki da wani haƙƙin danki. Ya aure ki, yana miki ɗinkin sallah, yana yi wa ‘ya’yanki, yanzu ya yi amarya, sai ya zo ya ce miki zaɓa, ko in yi miki in haƙura da ‘ya’ya, ko kuma na yi wa ‘ya’ya, ke ba zan miki ba. Yanzu yau dole uwar gida ta yadda cewa a yi wa yaran ni na haƙura. Kina nan za ki ga a tamfar da ɗinka yaran ya ji ya kai wa amaryarsa, ita kuma ya mata. In an masa magana sai ya ce, to ai ita ba ta da ‘ya’ya, ke ai na yi wa ‘ya’yanki. Duka waɗannan abubuwa ne na casku na damuwa, wanda abu niske a cikin gidajenmu, da yawa wasu mazaje ba san da su ba. Rashin adalci wajen rabo na kwana, ko yanzu ɗin nan akwai wadda kyas ɗin da ne ta ƙoƙarin warwarewa a kan rabon kwana, wacce bai je mata kaza, wacce bai je mata kaza. To akwai mazan da ma ko rabon kwanan ba su yi. Qur'ani ya faɗa, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa. Tabbas ba za ku iya ku daidaita soyayyarku na matanku a tsakanin su biyu ba, ko da kun yi kwaɗayin haka ba za ku iya ba. Amma kada ku karkata dukkan karkata. Mutum ya tare ya karkata a jikin wata mata har a gane sababin shigarsa wuta kenan. Dan namijin da ya auri mace ɗaya biyu uku, famala ila ihda hunna, ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu, sai ya zo ranar tashi alƙiyama wa shi ƙuhu ma’il, ɓangaren jikinsa a shanye gaba ɗaya, sai a ce waɗannan su ne wanda ba sa adalci tsakanin matansu. To kaɗan daga cikin dalilan da ya sa wasu mazan suke gudu, wasu matan suke gudun a musu kishiya. Sai ya je ya gama hirarsa, ke yana dawo miki ƙarfe 11:12, idan ɗakin amarya ne ko ɗakin ɗaya ce, ita kuma tun 9 ya dawo, zai je su ta hira har da tafa hannu, kuma ba zai je hannu banza ba, sai ya tafi da ɗan ƙulli a leda, ke ku in ya zo da ashar ma ke shigo miki gida. Kaɗan ne daga cikin halin mazajen da rashin adalci, ko wajen tafiye-tafiye, duk inda zai tafiya sai ya ɗauki wance a tafi da ita, a ba ta daloli in mai dalolin ne, ko a ba ta guzuri mai ƙarfi. Yanzu ke duba yadda kowa ke sha'awar ya je aikin haji da umra, kawai mutum sai ya ware wata mata ita kaɗai kawai sai ta ɗaukan ta yana kaita, sauran fa su ba matanka ba ne, matan shi ne. In an yi magana haka ya ga dama sai ce ba zai yi ba, ra'ayinsa ne. Idan wata ƙasa zai shi Ingila, Amerika, Indiya, Dubai, China, duk inda zai je, ko aiki ko kasuwanci ko shakatawa, sai ce wance ka fasfonki, sai a karɓa sai a tafi da ita, ke kan baki da bambanci da yar gadi. sai kan ba ki da bambanci da mai kula da yaya kawai ita wacce ita ake yayinta ai ta tafiya da ita ai ta mata abun arziki goma ta arziki kuma ta dawo tana kada kafadarta a gida tana nuna miki ke ba mace bane ke baiwa ce ko kwanan nan sai da aka kama wani kes wata ta zo ta sa kishiyarta a gaba tana zagi tana aikin banza mana zuciya ba a san ki a gidan kin makale da yake mai ya tiki kun san me mijin ne yake wulakanta ta a gaban kishiyar ya zage ta ya zagi iyayenta ya ci mutunci wani lokacin har da duka a gaban iyayenta a gaban kishiyarta ya mata shegen duka kishiyarta ta shiga daki ta sha dariya iyayenta su yi tasko su shiga uku tana nan a gidan ba za ta fita ba kin san matsalarta uba ya mutu kin san matsalarta uwa ta mutu kin san matsalarta gidan babbanta ne in ta tashi ta koma gidan babbanta bagin cikin da za ta tarar daga matar babbanta wanda ta hakura a wulakanta ta a nan gidan ta dan ci abin da za ta ci da safe da yamma ta hakuri ta rike yayanta ina shaida wa duniya kamar yadda nake ga iyaye mata kun fi ni sanin akwai mata da yawa irin wannan zaman kasance suke a gidajensu ba ta da kima idan mijinta wata take wallahi malam na hakura da wai wani samun kulawa daga gare shi na hakura da samun cikin fuska a gare shi malam wallahi waɗannan ƴaƴan zaman su nake inda ba dan albarkacin su ba da sai na san inda zan kai kaina kuma da yawa daga cikin mata gidan ko inda za ta zauna ma in ta kashi auren a gidan babanta ma ba inda za ta zauna babu gidan makota yawa zai rike maka mace ta kashi aure to a haka ake hakuri ba ake zaman auren shi yasa na fara muku lacca da wa'azina da cewa ku yi hakuri a wannan rayuwa auren ba daɗi ba ne da shi sai kaɗan wanda Allah ya datar da su ta zo tana cewa wallahi malam ni auren nan kashe shi zan yi ni kam na gaji da wulakanci wallahi malam baya sona na gaji ba ci ba sha ga zagi iyaye ga wulakantawa ƴaƴa an koro su a makaranta ƴaƴanka ba su da kima idan sa ba kan mu yake ba kan matarsu yake kaza 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 sauransu ni zan kashe auren na cikin gajiya ki nutsu na yadda mai gidanki ya miki duk abin da zai miki na rashin kyautawa yanzu idan nace na goyi bayan ki zai ki kashe auren nan ina za ki je tai shiru ina babanki ya mutu mahaifiyarki ba aure ce a gidan wani nace to yanzu idan kika kashe auren nan sai ki koma gidan mijin mahaifiyarki yana da hali da zai rike ki mahaifiyarki ita kadai ne a cikin kishiyoyi ciki to za ki tarar da wulakancin da wanda ke haƙura a gidan mijinki ba wurin zuwa ba ba wurin zuwa yau in ubanki ya mutu da yake kula da ke to sai dai ki rungumi kaddara muna wa'azin nan ne saboda maza su ji tsoron Allah su sani amana ce mata da Allah ya ba su a hannunsu duk da wannan wa'azin maza ba sa son sa ce a ciki ana ɗaure mata gindi ana ta ganin kaza 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 da sauransu kuma wannan shine reality ba wai ɗaure gindi bane abin da yake faruwa ne ake faɗa experience ne yau da gobe ce sa in dai baki samu miji rahimi ba miji mai tausayi ba miji mai jin ƙai ba to sai dai ki rungumi haƙuri ki dogara ga Allah ki nemi taimakonsa ki nemi agajin Allah shi kadai zai iya miki amma ba lallai wannan namiji wannan zamani ba wata ta kawo min ƙarar mijinta nace kira shi nace me damuwar ki da shi ta ce malam akwai matsaloli da yawa da ba zan iya faɗan su gaba ɗaya ba malam lokaci ma ba zai bari ba amma babbar matsala ta da shi malam gashi nan ta ce yunwa ta ce malam ba abinci ta ce malam dube ni ka gani kashi ne gaba ɗaya ta ce maganar mu kwana mu yi ne ba mu ci ba wannan ba lissafi ta ce gashi nan malam rabansa da ya sai mun omo ko sabulin da zan wanke kaya ya fi shekara biyu ba na sana'ar komai sai buge-buge da make-make ba jari sai abinda aka aiko mu a gida mijin da ya shekara biyu bai sai sabulin wanki ba ko omo ga matarsa ina za a ji ta ce amma malam abinda zai baka mamaki yana da sana'arsa ƴaƴanmu suna zuwa su gan shi ya sai abincinsa mai kyau a rumfarsa ta kasuwa, ya ci mai kyau. Ga shi malam, duba jikinsa, duba jikina, kalli ƴaƴanmu da wani yaro da take gore da shi, yanda kika san koren yunwa, ta ce ba nonon arziki, ba abinci. Ga shi nan mutumin nan kawai yake baka haka sai jan tarbi yake. Na ce mai amfanin jan tarbinka? Wai shi wai na Allah. A malam, ka nemi ta gama bayaninta, ka bar ta gama. Na ba shi dama yayi bayanin, bai iya kare kansa ba. Eh, na san kowa ya san halin da ake ciki a yau. Na ce halin da ake ciki a yau, kai kake zuwa ake yanka maka balangu da yamma kana ci a sana'ar ka kake zuwa. Tace malam, ina aikawa ana gaya mu yana cin abincinsa na rana. Da daddare kun yi zo daman da zage-zage za mu kare da shi, da zai yi tawo mun da wani abu. Tace malam, ga ƴaƴa ya tara mu, haihuwa kunika kai a kai, to ya tara miki uban ƴaƴa, ga yunwa ya baki da shi. Wallahi akwai kesin da aka kawo mun a anguwa ne, ake zargin wata mace tana bin maza. Da nan mata magana ta ce, ina tuna wani abu wani shekara kusan goma sha. Ta ce malam, ba ƙarya suka yi ba, gaskiya ne. Amma ka tambaye su, mijina ne ya mutu, ya bar mun ƴaƴa, duk maƙotan nan namu, akwai wanda ya zo ya kawo mun taimako? Ta ce malam, nayi na rasa inda zan yi. Nije fita a gani a gidan wani, a gani a gidan wani. Ta ce gaskiya ne, ina neman abun addu'a Allah shirye da ni. Masifa kan masifa, bala'i kan bala'i, ɗaci kan ɗaci. Duka waɗannan idan mutum ya tattara su, sai ya ce to zaman auren nan zama ne na ibada, zama ne na neman lada, ba yalwataccen wurin zama ba, ba yalwataccen ruwan sha ba, ba yalwataccen abinci ba, kaɗan ne ba su da matsalar waɗannan abubuwa da na faɗa. Alhamdulillah, sai su gode wa Allah. Idan kin kubuta da abinci, wataƙila kuna matsala wurin zama. In kun samu wurin zama, wataƙila kuma ba wadatar abinci. Idan akwai su, ba mijin kwarai, ga ƙaurace wa mata. Yanzu mazaje wayoyinsu su ne matansu, matan banza na waje su ne matansu. Maza yanzu neman mata sai ka ce a'udhu billahi. Hadda mutanen kirki da ake tsammantawa na kirki ne a ido, amma wallahi an bincika abin da suke yi, sai ku ga halinsu bai da kyau. Abin da zai rufe da shi shi ne nasiha ko kuma gare ku, gaskiya ne kuna cikin wani yanayi, sai wanda Allah ya kuɓuta. Amma da yawa daga cikinku jahilai ne akan harkar zamantakewar aure, kuma duk mutumin da ya jahilci aure da zaman aure, to zai wahala, zai wahala. Duk abin da ake wa maza a riƙe su, kun jahilce shi, ba ku san shi ba. Fushi, fanɗara, gasine, gaya wa miji maganar da aka ga dama, zagin miji ko a gaban idansa ko bayan idansa, zagin uwar miji, cin mutuncinta, kiyayya da gaba, faɗan kishiya, rashin zaman lafiya, kullum fuskar ki a turɓune, mijinki ba zai zo gida ya ganki cikin fara'a da walwala ba. Wannan kaɗan daga cikin tsiyarku kenan. To shi yasa kuma mazajenku suke samun ku a murɗe, ai ku same su a murɗe, a jinye. Wani yake mana an ce a rinka hira da mata da waye, yace ba ku san halin matan ba ne. Yace wata in zaka shekara uku da ita baka buɗe haƙorinka ba, Bilal zai mu ba wani damuwa, dan ita ma ba ka ma dariya. In ka ga tana dariya a gidan yini ne da abokananta da ƙawaye, kullum miji ya zo a turɓune ki, kiranki a ɓace ki, sai ka ce a miki albishir da mutuwa, ba ki san sakin fuska ba. Ga cin amanar aure, kina da mijinki amma kina da wasu mazan a waje, ba wani wanda za a ware sai wanda Allah ya ware a cikin ku, ƴan kaɗan ba su da yawa. Waya ta halakar da ku mata, waya ta tabar da ku mata, waya ta sa kuna cin amanar aure. Kun manta da cewa kuna gidan aure, kun manta da cewa akwai waɗanda suke mallakar ku, haƙƙinsu ne su kula da ku, haƙƙinku ne su ciyar da ku, su shayar da ku, amma kun fitar da wannan haƙƙin kuna ba wani. Mata nawa suke hira da mazan da ba nasu ba? Mata nawa suke chatting da mazaje waɗanda ba su ba san su ba, kawai neman ɗan morewa take kawai? Mata nawa ne ba ta iya zama da miji ta kwantar masa da hankali ba, yanzu irin wannan rayuwa da ake cikin matsi da zafi da bashin rai duk wanda ya fita ya dawo gidansa na ran da Allah in bai yi da gaske ba ransa a bashin zai dawo kana dawowa da ka tarar da yaro yayi laifi sai dai rankwashe saboda ka dawo a cike ka dawo a bace shinkafa ta yi sama maki ya gagara sai wa ban gida kan cewa ke ni dai nayi gaba sai dai na dawo al'amura sun gagari mutane kowa yana wayo Allah ya shiga ku sannan ka dawo gida matarka ta kuntume maka ba dariya ba sukin fuska khairu nisa man idza nazarta ilayha asarratka mafi alheri a cikin mata ita ce matar da ka kalle ta sai ta faranta ma rai ita ce mace mai murmushi kin iya murmushi wa miji kin iya sukin fuska wa miji ko sai wa kawaye in kina video call ko sai wa mazan banza in kina video call ko sai a gidan yini ake ganin muri a fuskarki da hakorinki hira ba ku iya ba wani ya ce ne wallahi dan zauna a gidanta in yi hira wanda in kwanta a gadona ko ba na jin bacci sauro ya ci zuna har na yi bacci wani ya ce wallahi gwanda in zo kofar gida in zauna ina koran sauro shi ya fi in ta yi bacci na shiga gidan me yasa saboda halinta bai da kyau ba ta iya hira ba ba ta iya rarrashi ba ba ta iya faɗin magana mai daɗi ba da miji ya zauna sai a ta kawo mai matsaloli shi yasa ba sa zama a gidanku yanzu ni wallahi kaza majinmu ya ƙare ba da omu ma ranar ma na ce ba kaza yanzu ni a tamfomina ma duk sun ƙare yanzu maman momi ma wance tana bi na bashin kaza yi ta tattara maka masifin duniyar nan gaba ɗaya ta za ta yi ma a kafaɗarka a lokacin da kake neman musu ɗan abin da 'yar masarar da za su markaɗa su niƙa su ci kawo talabat demand buƙatu yana sa miji ya nesanci mace ba cewa na yi karku gaya wa mazajenku larurorinku da buƙatunku ba haka na faɗa ba amma ana duba lokacin da ya dace ana haƙuri da wani abin a lallaba duka wannan halinku ne ga almubazzaranci wacce ta samu wadata babu tausayi mata yau wasunsu ba tausayi ba jin ƙai ka sayo mai a zubar ka sayo magi a ballagazar mace ce maka miya saboda magin yayi yawa ba za ka iya ci ba zakin yayi yawa in zakin magi yayi yawa ba zai ci ba saboda ka same shi a banza a yayin da wasu ke maleji akan magi biyu uku sai ku murkushe su suke wata ta aka ce nawa kike zuba ta ta ba 27 ne dai a miya ɗaya fa mutum biyu mutum uku a ciki 27 ba ta iya sa kayan miya mai kyau kayan ƙanshi a miya kayan kaza magin take yaudarar mijin da shi in ta bunka magin da ya zo ya ji zaki sai ya ɗauka miyan nan ta yi kuma guba ne magi a miya in yayi yawa guba ne ba alheri ba ne cutar da mutum yake yi ba ƙaramin cutarwa ba so lillahi wa rasulihi mata ku kula yanzu a rariyar gidajenku ake tarar da taliya da shinkafa a cikin wannan halin da ake ciki matar da ta samu yalwa da wadata da an rage abinci kawai sai ta zuba shi a gindin famfo ta watsa masa ruwa kawai sai dai ka ga shinkafar gidanka a rariya kaji suna dabdara a rariyar gidanka Allah ya jarabe ka da mace almubazzara wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin taliya haka zaka dinga yin yale 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 a cikin kwata almajiran gidanku suna ɗebe wata har kwando kwando take da sauran abinci wannan wace irin rayuwa ne a wannan lokacin ki je ƙauye ki ga yadda ake tattara taliya da shinkafa ana shimfiɗa ta a shimfiɗa ta ta shara na ta bushe a daga jajjaga ta a turmi a mayar ita tukunya wallahi da kan zo na tuwo tuwon masara yau tuwon masara idan aka tuka tuwo tuwon dawa akwai matan da ruwa suke zubawa ya bi ruwa bawon tukunyar amma akwai matan da barin suke akan wuta ya dan kone ya zama kanzo kanzon ne yanzu tara shi ake yi a tara a zo a jijjige shi a daka shi a turmi a sake sa masa ruwa i kumbura a zuba masa kuli kuli da man gyada da albasa lafiyayyen abinci ne sai kai ne kana shan ruwa kun san halin ma da ake ciki ku a wannan matsin da ake ciki a yau mace ta rinka almubazzaranci da magi almubazzaranci da manja almubazzaranci da man gyada almubazzaranci da shinkafa almubazzaranci da gari kin tankaɗe kaya 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 garin alkama an kawo miki kaya kaya kin zubar da rabi kin tuka rabi saboda ba kiya jin tsoron Allah, saboda ba ki da tausayi, ba kiya jin kai, ya za a yi mijinki ya soke, ya za a yi tsorace ki, ya za a uwar miji ta soke, tana gani kina karsa dai mata da, kina karya mata da, kina gayyato musu talauci a gidansu. A cikin wannan yanayi da ake ciki, mutane suna bi suna bara. Wani dalibi na gaya mun yace makotansu wallahi wata mata aka kama a wannan halin da ake ciki, mallan ta yi sata tuwo, tuwo ta sata irin wannan la'asariya, an yi la'asar an gama an dora tuwo an sauke, za a dauko mara a kwashe, miya tana ramat, ta faki ido ashe matar gidan ta shiga kama ruwa ban daki da bokiti ta taho na roba wallahi, ta samu tukunyar nan ta kife ta a cikin bokitin nan, tukunyar tuwon kuma tana kai bata gama nuna ba, ta juye tukunyar miyar nake nufi, ta juye tukunyar miyar a cikin bokitin nan, ta kama hanya ta fita, tana kama hanya tana fita, sai ga mata ta fito daga ita sai zani daga ban daki, kayya barawo, bata jewa barawo bane ba. Da aka zo aka bincika ta lullube fuskanta ta yi kaza, wallahi nake gaya miki malama, matar makota ce ta saci tu, ina za ki tace yau kwanan mu uku ƴaƴana ba su yi mai gida na mece ba, kuma ina ji kuna tukawa kuna saukewa talauci. Wani dalibi na yake gaya yace wallahi malam a ido na na gani a nan cikin garin Kano mutum in yaje ya sai masara sai ya zo injin niga sai ya ce a bashi kwanan dusa ɗaya, kwanan masara kwano biyu ko kwano ɗaya, sai ce a bashi kwanan dusa ɗaya, sai ya gaulaya da dusar da masarar, sai ya ba mai niƙa ya ce da Allah kamar niƙan laushi, da dusar da masarar ake haɗewa a niƙe ta, in taje ta dawo dusar ma sai ta zama garin masara. Idan an kai wa mata sai ce a yi tankaɗe da rariya mai warawara, in taƙaice miki zance wannan dusar ake tukawa da wannan masara a haɗe kawai a ci abinci zai ciki ya ɗauka yau abin da ake kenan. Yace wallahi akwai wanda ya ga ya sai dawa ya sai irin dusar nan ta alkama, yace a haɗa masa da dawar ya markada, a nan garin Kano ba ake wannan abin, ba wai wani gari ba. Ana cikin wannan yanayi ko mutu tana almubazzaranci a gida, da ka amarya ki sani kin shiga gidan miji a wani yanayi mara daɗi, kar a kama ki da almubazzaranci. Allah ce wala tubaddir tabdira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura. Abu na karshe da zan tsaya akan shi, yanda social media ta bata mata kallo waya da nanan ne miji ya zo yana dudu salamu alaikum dudu, sai ya sallama biyar bata amsa ba, kin san me tana chatting, waya shi ya saya data shi ya zuba, ka tafi ka kofa ka ci sallama mace take kula ka, wani ma ya kawo dan abin da ya kawo yayi ta magana sai tace a jiya nan, ba ta da lokacin da za ta zo ta karba, tana chatting miya ta kone, tana chatting shinkafa ta kone, tana chatting kaza ya kone, da kallon timatimai na batsunan tsiya na shedan taka a cikin gidajenku. Wai yau gatan da Allah ya muku, ya baku gida da inji, ya baku gida da talabishin, ya baku gida da wuta ko da sola, abinda za ku yi wa Allah shine ku saba masa, ku yi da ku kwana kuna kallo, ba karatun Qur'ani, ba zuwa makarantar Islamiya, babu, wannan abin shine a gabanku. Kuma abin tausayi ku ta shiga cikin tashoshin da za su kashe muku aure, ai ta koya miki tsagiranci, ai ta koya miki rashin kunya, ai ta koya miki rashin da'a. Manzo Allah ya ce man idza amarta a ata'atka, mai alheri a cikin mata ita ce wanda in ka bata umarni sai ce maka da'a, sai ce maka biyayya. Yau Hajiya haka kike, kina da da'a kina da biyayya, ko ku faɗa kike da mai gidanki, wata zage-zage suke yi, ya zaga ta zaga ta ce ina nan ba inda zan daram dagam, sai ce eh ai kin san ba yanda zan yi da ke, shi yasa kike mun abin da kike mun, duka halinku ne rashin godiyar Allah hana shi wannan matsi, amma mace ba ta godewa Allah da abin da Allah ya bata, kullun raki kullun ba yi ba,
kuma rayuwar nan yau kowa hakuri yake da ita ba wanda baya tsoro a cikin rayuwar nan ko wanda ya tara ne yana jin tsoron abin da ya tara wata kira za su iya karewa dan haka ku ji tsoron Allah ku kyautata zamantakewar ku na aure idan ɗayan ku ta yi husnul taba'ul kyakkyawan zaman aure da biyayya wallahi annabi ya faɗa a hadisin na Aisha cewa Allah zai baki ladan namiji mai sallah ladan namiji mai azumi ladan namiji mai jihadi zaman aure mai kyau zaman aure da hakuri zaman aure da da'a zaman aure da tsafta zaman aure da biyayya zaman aure da kaiwa zuciya nesa Allah zai miki duk abin da zai miki na kyautatawa dan haka iyayena mata ina muku addu'a da fatan alkhairi wannan aure da aka yi Allah su albarka kuma yanda kuka nutsu dinnan Allah ubangiji ya baku nutsuwa duniya da lahira kuma iyayen wannan amare muna musu addu'a kun yi kokari kai a lokacin da ake kida ake rawa a lokacin da ake fati ake saban Allah a lokacin da wata auren ta sai an yi zunna da ƴan mata gida adadin a lokacin iyayenku suka ce ku zo a gaya muku Allah ya ce annabi ya ce babu ni'imar da ta wuce wannan muna fatan amarya ta dauki wannan ango shi ma ya dauki wannan iyayen amarya da iyayen ango kuma ku dauki wannan ku raya wannan sunna ta walima da kuma ainihin wato wa'azi da fadakar da mutane Allah da kallon wanda ya zo wannan aure ya karu ya dan amfana da wani abu ko mai aure ko mara aure saboda yanayi da kurewa lokaci ban fara da wuri ba kuma ga magariba ta yi ana kiran sallah ina yi muku addu'a da fata alkhairi kuma ina addu'a da ango ga amarya da amaryarsa Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya kare fitina Allah ya sa albarka ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى